Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka maraba zuwa, ina kuma maka gayyata ta musamman daga matso kusa mu yi tarayya tare. Muna tafiye da shirye-shirye masu kayatarwa a shiri na yau. Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Ishaku Joseph da Pastor Audu suna shirye domin su ƙarfafa mu. Kungiyan waka na Charles Donix suna shirye su ma su goyi bayan shirin da waka. Ni ne Shaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
An saurare mu, muna gaisuwa tare da kauna daga gare ni Ibrahim Mai Gadi zuwa gare ku. Wannan lokaci za mu so mu yi karatu cikin Luka Sura 18, aya 22. Kafin mu yi karatun za mu so mu yi addu'a. Mun roki izini da basira da ganewa bari fito daga wurin Allah Uba zuwa ga jama'arsa. Domin mu ji kalmomi da zai bishe mu da ƙarfafa mu ta wurin zub da jini Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Karatu cikin littafin Luka Sura 18, aya 22. Karatun na cewa, sa'an da Yesu ya ji wannan, ya ce masa, abu ɗaya ka rasa tukuna, ka sayas da abin da kake da shi duka, rarraba ma fakirai, za ka sami wadata a sama, ka zo ka biyo ni. Amin. Muna tunani a kan magana tashi ko neman aure tsakanin ‘yan mata samari. Zamani ne ya kai, in shekaru ya kai, yaro zai aure yakan nasu, ya nemi aure yanda ya kamata, ba shi da damuwa. Amma akan ɗan roki Ubangiji ya bishe mu, ya jagorance mu. An ba mu labari na wani matashi, wanda da ya tashi neman aure, ya je ko ya gani auren nan. Sai ya dawo ya samu iyayensa, yana tunanin auren nan yaya zai yi ya same shi, ko ta halin ƙaƙa. Ba sai ya bi ta hanya ba, domin manufansa ya gamshi abin da yake so, ya gamshi ransa. Ya zauna ya duba, ya ce ga yarinya yana so, amma akwai damuwa. Shi bai so ya ji wani abin da zai sa ya rasa wannan ba, ya sa kai. Duk abin da zai ya same ta, ya kudura, zafa ya yi shi. So aka ce mishi kai a hankali, ya ce a bar shi ya yi gaba. Ya ce ɗan uwan ya je ya sayar da kaddaran da yana da shi ya bayar. Ya ce mishi a ka dakata, ya ce in bai isa ba je ka sayar da wancan. A wani labarin kuma, wani na da yaronsa, yaron babu abin da ya rasa, duk abin da kuɗi yake da shi. Ya mallake shi, abin da za a yi za ya siyar domin wannan auren, kaddara akwai shi, kuɗin akwai shi, matsayi akwai shi, ba abin da babu. Har an ce an yi buki, bukin ya kayatar. To, abin da ya zo za ya bi bayan an ɗauki wannan kuduri ana toshi kafin a kai auren. Take-take na wannan yaro da yarinyan yayi yawa har ma mun duba shin babu wani hanya da za a yi a ce a dan dakata aka sa kai aka tafi mu muna so mu duba wani ya zo ya gaya ma wannan yaro din ya ce kai ka dan dakata bai saurara ba aka samu yarinyan an ce ke ki dan dakata bai saurara ba wani abin shine wannan nasi da mun karanta Allah yana cewa akwai abu guda daya da Yesu ya duba shi wadatan da wannan yaron yana da shi ya sa baya sauraron maganan kowa ya je daidai wani labari wanda an gaya mana wani uba yana da ɗansa da ya zo mutuwa ya dauke shi sai ya ba aminin sa watan abokin baban amana ya ce a ba yaron shi wannan kadara in yayi girma da yaron ya girma sai abokin shi ma tsufa ya kama shi ya aika a kira yaron yaron bai saurara ba sabili da ya ki zuwa an ce mana har mutumin shi ma ya zo ya rasu yaron ya rasa ga wadannan labaru menene muke so mu tsinta Yesu ya takaita ya ce akwai abu guda daya da kake bukata abu guda daya guda dayan nan ya je ya siyar da dukan wadatansa ya zo ya bi Yesu a wani gurin ya ce kai ko ke watakila akwai damuwa guda daya wancan basarakin Allah ya ce masa yana da abu guda daya ya rasa wadansu suna da abubuwa da yawa wanda ya yi mu bida amma mun rasa yau da ni da kai Allah yana cewa abu guda daya ka rasa watakila naka abu guda biyu ne me ka rasa idan zamu nemi aure abu guda daya da zamu bukata shine bishewan Allah abu guda daya da zamu bukata shine ruhu mai tsarki abu guda daya da zamu bukata rai na harabada idan har neman auren zai sa a manta da Allah to shi yasa ya ce akwai abu guda daya da ka rasa akwai abu guda daya da kin rasa wadansu suna da abubuwa da yawa amma guda dayan nan Allah shine muke bukata a tsakanin neman aure ka bar Allah ya jagorance ka ki bar Allah ya jagorance ki son kai din in yayi yawa shine an ce abu guda daya ka rasa zamu roki Allah ya bamu wannan bukata bari mu yi addu'a ya ubangiji ka bamu ganewa yayin da abubuwa din nan da muke bukata guda daya din nan shine Allah guda daya din nan shine kalmarka guda daya din nan shine rai na harabada ubangiji ka bamu shi yayin da muna tunani abubuwa na zaman rayuwa tarin Yesu Kristi mai cetonmu amen
abokan wasa na suna ta ce mu neme ta ungwada kawai suka ce mu wawa ne yake jira sai yayi aure haka nan afka ba tunanin abin da zai biyo baya yau gashi nan ta haihu da gani har ita ba wanda ya shirya balle ai zancen aure ko shekaru na 15 amma gashi ina da ɗa ba haka na so ba
World Radio
Wannan fili ne da zamu saurari kungiya na Charles Donix daga Jos a Jere Plateau da wakar su bayan nan Pastor Joseph Ishaku zai biyo da fili na sujada Ni sauraro a kasance tare da mu.
Ina mu mai jito Yesu kaunanta Jesus.
zancin na ina mun na domin gijie dunia kams dan laifin na ina son mai jito yesu kaunar sa jizancinna Inamor na domin gice dunia kaos dal life na inawa
Farin cikin saduwa da kai mai sauraro a wannan lokaci na sujada, lokaci mai tarin albarka, lokaci mai saduda, lokaci wanda ya kamata mu dauki dama mu ba Allah dama domin mu mika mishi zuciyar mu domin binciken kalmarsa. Rokona da fata na shine bar Allah ya maka albarka ya bi shi cikin dukan al'amuranka yanda kake sauraron kalmarsa. Sunana Pastor Joseph Ishaku na sun karatu muna sama cikin littafin Daniel Sura 5 aya 1 zuwa 5 littafin Daniel Sura 5 aya 1 zuwa 5 nasin ya ce Belshazzar sarki ya yi babban biki domin bakinsa dubu ya sha ruwan anab a gaban dubu din Belshazzar sa'an da yana dandana ruwan anab, sai ya hukumta a kawo kayan zinariya da na azurfa waɗanda ubansa Nebukadnezzar ya kwaso daga haikalin da ke cikin Urushalima, domin sarki da hakimansa da matansa da ƙwarƙwaransa su sha a ciki. Sa'an nan aka kawo kayan zinariya waɗanda aka kwaso daga cikin haikalin gidan Allah da ke a Urushalima, sarki kuma da hakimansa da matansa da ƙwarƙwaransa suka sha a ciki. Suka sha ruwan anab, suka yi yabon alloli na zinariya da na azurfa da na janganci na bakin ƙarfe da itace da na dusi. A sa'an nan fa yatsotsin hannun mutum suka fito suka yi rubutu bisa kan fitila a jikin bango na fadar sarki. Sarki kuwa yana ganin shashin hannu da ke rubutawa. Allah shi ma nasin sa albarka. Kan maganar mu, sauri yana kawo kisa. Sauri yana kawo kisa. Za mu yi addu'a. Ya Ubangiji Allah Mahalici, mun gode maka domin wannan dama da ka ba mu yi binciken kalmarka. Ka ba mu ganewa, ka ba mu zuciya na aikatawa. Wannan shi ne roƙon mu cikin sunan Yesu, domin kai ne mai ceto mu. Amin. Sauri yana kawo kisa. Belshazzar shi ne wanda ya gaji sarki Nebukadnezzar. Dan sarki Nebukadnezzar ne ya gaje shi a mulki na Roma, na Babilon. Kamar yadda mun san labarin sarki Nebukadnezzar, sarki ne wanda ya yi sarauta na duniya gaba ɗaya, sarauta na Babilon. Ya yi ayyuka iri-iri, ya ga kansa kamar ba wani Allah sai dai shi, ba wani wanda ya isa ba da umarni a bauta masa sai dai shi. Amma cikin ikon Allah, Allah ya ka'ide adadin shekaru na sarautansa. Sarautansa ya kai gaci, ya kai ƙarshe, yaronsa ya gaje shi. Sarki Nebukadnezzar shi ne ya ba da umarni ga kwaso kayaki masu sarki, kayan cin jibi a haikali a Urushalima, aka kawo Babila. Sannan shi bai yi wani abu da wannan kayaki ba, amma da yaronsa sarki Belshazzar ya zo, ya ba da umarni aka ɗauki wannan kaya, bayan da ya haɗa buki da hakimansa da sauran sarakuna da matansa da ƙwarƙwaransa suna cikin ɗaki na taro, ana ci ana sha kayayyaki na maye, abinci iri-iri, ana kide-kide ana reraye. Sai ya ba da umarni a ɗauki wannan kayan cin jibi na Ubangiji wanda aka kwaso a haikali na Ubangiji a Urushalima, a kawo su domin su sha giya da shi. Da ba da wannan umarni, jima kaɗan sai ga guntun hannu yana rubutu a bisa bango. Da ganin wannan rubutu, sai sarki Belshazzar gababuwansa sun mutu, ba su da ƙarfi kuma, domin ya aikata abin da ba daidai ba ne a gaban Ubangiji. Daga nan sai rubutun yana cewa, yau an ka'ide kwanakin mulkinka, mulkinka zai kai ga ƙarshe. A takaice, domin Allah ya nuna mishi cewa shi ne Allah, ƙarshen sarki Belshazzar ya yi rayuwa kamar dabba, da sarautansa da darajansa ya zama kamar rakumin jeji. Ya yi rayuwa cikin jeji, da rani da damina, ruwa na faɗawa a kansa, raɓa na faɗuwa a kansa, abincinsa cikin jeji shine ciyawa kamar yadda dabbobi suna cin ciyawa. Abincinsa cikin jeji shine kasa kamar yadda maciji yana cin kasa. A wannan lokaci ne Allah ya nuna ma sarki Belshazzar cewa shi ba wani abu bane. Domin haka, dan uwana mai sauraro, komai takamanka a wannan duniya, bar ka san da cewa akwai Allah. Akwai Allah wanda yana da iko, akwai Allah wanda ya isa yabo, akwai Allah wanda ya isa ban girma, akwai Allah wanda ya isa a ɗaukaka sa. Wannan Allah shine Allah mahalici, wannan Allah shine Allah wanda ya halice ni da kai. Wannan Allah shine kadai ya isa ban girma da yabo da daukaka. Tambayan shine kai waye kake bautawa yau? Saboda sarauta baka da lokaci domin daukaka Allah, baka da lokaci domin yabon Ubangiji? Ko Allah ya baka matsayi? Saboda matsayinka baka ganin Allah bakin komai? Baka da lokaci na ma Allah sujjada? Ko Allah ya baka dukiya? Saboda dukiya da Allah ya baka sai kana gani babu wani a duniyan nan da ya isa ka bauta mishi sai dai dukiyanka kawai? Komai da gaggar kanka a ciki, iska kanka a ciki yau akwai karara. Allah, Allah mai iko ne. Allah mu Allah na kaida. A kowane lokaci mu bar kai kanmu wurin da Allah bai kai mu ba. Domin haka kira zuwa gare ka shine a cikin dukan komai da zaka yi bari sunan Ubangiji zama farko. Shi yasa a cikin Matta sura 6 aya 31 ya ce ka fara bidan mulkinsa da adalcinsa da farko sannan komai zai bi baya. A komai da zaka yi bari Allah ya zama na fari. Idan wannan shine niyyarka, shine beginka, shine burinka, zamu sunkiya da kai yayin da zamu yi addu'a. Ya Ubangiji Allah mahalici, makadaici mai sarki a sama, mun maka godiya mun daukaka sunanka da wannan lokaci domin so da dama saurinmu yakan yi yawa har ya kai wurin da zamu zo muna da na sani. Muna roko Ubangiji ka juya tunaninmu, ka kawaza tunani irin na Belshazzar a cikin zukatanmu, komai matsayinmu, komai dukiyanmu, domin mu dauke ka ka zama namba na fari a cikin rayuwarmu. Mu bauta maka cikin ruhu, cikin gaskiya a kowane lokaci. Yabo da daukaka kuma bare zama naka. Cikin sunan Yesu Kristi domin kai ne mai cetonmu.
Abokan gaba suna da kyau? Sau da yawa wasu sukan ce ina da abokan gaba da yawa, to ina ce maka barka. Idan kana da abokan gaba, alama ce mai kyau da ta nuna cewa ashe kana tafiya zuwa wani guri, kana zama wani abu. Domin wanda ba shi komai ba ne, gaskiya ba shi da abokan gaba. Duk wani mutum da yake ƙoƙarin ya ga cewa ya zama wani abu a rayuwarsa, to lallai mutane za su zuba ido a kansa. Abokan gaba waɗanda suke so su aje shi inda yake ba tare da ya motsa ko ya ci gaba ba, za su tashi tsaye su ga cewa sun danne shi, sun dakatar da shi. Amma idan muka sake wani duban, za mu ga cewa abokan gaba, idan muka duba sosai, abokai ne. Domin tsoron abokin gaba yakan sa ka gyara duk abin da za ka yi, ko da magana ce da za ta fito daga bakinka, za ka gani cewa ka sarrafa ta da kyau. Duk wani abin da za ka yi saboda tsoron abokan gaba da abokan hamayya, za ka ga ka mai da hankali ka yi waɗannan abubuwan. To, masu iya magana sun ce hasada ga mai rabo taki ne. Idan muka dubi littafi mai tsarki, inda ba don abokan gaba ba, da menene Yusufu ya zama? Da menene Dauda ya zama? Da menene Mordekai ya zama? Akwai mutane da yawa, da me suka zama? Saboda haka wani lokaci abokan gaba sukan zo ne domin su ingiza mu. Idan muna da abokai na ƙwarai da suke taimakon mu, to abokan gaba ma sukan ingiza mu domin mu tsara kanmu sosai, mu ga abin da zamu fito da shi. Idan kana da abokan gaba, suna iya sawa kai da ba komai bane ka zama wani abu. Saboda haka idan kai ba kai ne abokin gaban kanka ba, to babu wani a waje da zai yi gaba da kai har da zai sa ka sha ƙaye. Saboda haka kada ka guji abokan gabanka. Wanda ya guje su lallai ya gudu ne, amma wanda ya ja da baya domin ya kintsa kansa mai basira ne. Saboda haka idan za ka yi nasara da abokan gaba da ke waje, ka yi nasara da abokin gaba da ke cikinka, wato zuciyarka. Idan ku kai wannan nasara, za ka kasance da gaba gadi da za ka fita domin ka tunkari duk wani abin da zai zo a gare ka. Ta wurin haka za ka samu nasara da za ka kunyatar da waɗanda suke so su ga faɗuwarka. Amma ka tuna, abokan gaba wani lokaci suna da kyau domin sukan ingiza ka, ka shirye kanka, ka yi abu da ƙwarewa, ka yi abu mai kyau.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. Na tabbata mai sauraro ka samu ƙarfafawa, ka samu ginuwa a shirin. Sai ai ƙoƙari a ci gaba da gayyatar ‘yan uwa, a kuma yi bimbini a kan abin da an fito sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana zuwa ga adireshi email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu tun daga farkon shirin har ga karshenta, da fatan kuma cewa ka samu ginuwa, ka samu ƙarfafawa. Ina godiya zuwa ga waɗanda suka tallafa a shirin, kamar shi Pastor Audu, Pastor Joseph Ishaku, Pastor Ibrahim Mai Gadi, da kungiyar waka na Charles Donix daga Jos Ajiyar Plateau. Ina nuna godiya kuma zuwa ga sauran abokan aikina a nan, kamar Omolaye Olusola Jagede da kuma Eze Ilewemci. Ni ne Ishaya Zakariya na shirya da kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.